بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقهن قولي. Muna fatan Ubangiji Allah Maɗaukin Sarki ya sa ku fahimci maganata. Da izinin Allah Ta'ala, a yau Asabar 13 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1432, daidai da 13 ga watan Agusta watan 8 shekara ta 2011, za mu ɗora a kan wasiya ta 6 a wannan darasi mai tarin albarka da ake gabatarwa a wannan masallaci na Ma'aqil bin Yasar da ke nan cikin garin Mina, wanda yake ana yin shi ne Asabar da Lahadi ga 'yan uwa, iyaye, mata. Muna cikin wannan sura mai albarka, Suratul An'am, a inda muke cikin waɗannan ayoyi masu tarin albarka, ayoyin da suke al-muhkamat, kamar yadda Abdullahi ɗan Abbas ya faɗa, ayoyin da suke wasiyoyi ne na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama, kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa. Ayoyin da suke su ake kira ayoyi da suka hada wasiyoyi guda 10, kamar yadda idan aka duba aka ga sun hada 10 din da sharadin in ka hada wa awful kayla wal mizana a matsayin daya, da kuma wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. In ka hada su a matsayin daya, in ka lissafa, za su baka wasiyoyi guda 10. A darasin da suka gabata mun yi wasiya tun daga ta farko har zuwa ta 5, inda Allah Ta'ala ya ce qul ta'alu atul ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a. Na farko alla tushriku bihi shay'a, na biyu wa bil walidaini ihsana, na uku wala taqtulu auladakum min imlaq. Nan na uku kenan. Sai wasiya ta 4, ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. سي وصية تبير ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وصية يقول تبير الله تعالى في ذلكم وصاكم به لعلكم تأكلون. أيو بإذن الله تعالى ميقوى ميقومي زام تاشي أكون وصية تشدى أتتمت أنه وصية مستارا البركة. من أرقى الله تعالى دسونا ينشي كاواوا دسيفو فنشي مأدوكا الله تعالى يمنى قم دكتر wurin lizimtar waɗannan wasiyoyi da aka yi mana. Wa nadaitu Allahumma ya khaira sami'in a izni min at-tasmi'i qawlan wa maf'ala ilayka yadi min kal ayadi tamudduha. Inji Imam Shatibi rahimahullahu azza wa jalla. Allah Ta'ala ya ce wa la taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda. Allah madaukin sarki ya ce wa la taqrabu mal al-yatim, kada ku yi kusa da dukiyar maraya. Al yatim, duk mutumin da yake maraya, kada ku yi kusa da dukiyarsa. Kun ga ba wai kada ku taɓa dukiyar ba, kusa da inda take ma kada ku yi, ma'ana tsakanin ka da dukiyar ya zama akwai tazara mai nisan gaske. Al yatim, maraya, al ce al jinsiyya al istighraqiyya, duk da cewa lafzun ne mufrad, amma al ta shige shi. Wa al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alim. Illa abin kawai da zai sa kai kusa da dukiyar maraya, illa billati hiya ahsan, sai da abin da yake shi ne mafi kyau. Ku lura, ahsan, mafi kyau, ba mai kyau ba. So dan wani abu da kake ganin eh yana da kyau amma akwai ƙura-ƙura akan shi, kar ya sa kai kusa da dukiyarsa, kar ka taɓa mai dukiya. Ba abin da zai sa ki yi kusa da dukiyar marayan da aka baki a hannunki, ko marayan da ƴar uwarki ta rasu ta bari, ko marayin da yayinki ko dan uwanki ya rasu ya bari, ko ya marayin da mahaifinku ya rasu ya bari suka zama kannanki ne a hannunki, ko kuma marayi ne da kika gansu ba su da wanda zai rike su, shi ka rike su da dukiyarsu, kada wani abu ya sa ki yi kusa da dukiyar illa billati hiya ahsan, sai da abin da yake shine mafi kyau, dan in ba haka ba mutum ya ci wuta balbal. Aga mutum zai dinga kulawa da dukiyar maraya hatta ya baloga ashudda, har zuwa lokacin da marayan ƙarfi zai zo mishi. To a wannan lokaci sai ki gabatarwa da maraya abin da Allah ta'ala ya raina na dukiyarsa, ki ce ga dukiyar shi da wane nashi wane nashi ya mutu ya bari. Amma in banda haka kada mutum ya kuska ya taɓa dukiyar maraya. Ayu da yawa sun zo suna ta magana akan marayu, wannan ya sa da ayoyin suka sauka sahabbai suka je suka samu dukiyarsu suka raba ta biyu. Duk wanda ya san an bashi maraya sai ya ware dukiyar maraya daban, ya ware tashi daban. Dan Allah ta'ala ce wala taqrabu malal yatim. Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka anil yatama qul islahum lahum khair wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al mufsida min al muslih. Wa yas'alunaka anil yatama, suna tambaye ka dangane da abin da ya shafi dukiyoyin marayu. Qul, ya ke wannan annabi mai dubin daraja, ka ce islahum lahum khair, kyautata ma marayu dukiyarsu shine mafi alheri. Wa in tukhaliquhum, har an kuka hada dukiyar marayu da taku, fa ikhwanukum, ay yawanku ne. So kenan dan kin hada dukiyarki da ta marayan da ke hannunki babu laifi, iyakaci a rike lissafi. Raƙumanki 40 ne, na marayan da aka baki 80 ne, in hada no kenan 120. To dan an takuɗa su sun tafi kiwo wuri ɗaya, sun dawo wuri ɗaya, wannan babu laifi. Nashi masu ciki iri kaza ne, maza kaza ne, mata kaza ne, naki ma haka, da an rike lissafin kowanne, ko kuma kuɗi ne kike sana'a da su. Kuɗin nan na marayan da aka baki naira 30,000 ne, naki kuma naira 20,000 ne, an haɗa nawa kenan 50. Sai kika je kika so katon freezer, kato kuma tsakaici ko malama, sai kika je kika so freezer matsakaici, na maraya nawa 30,000, naki 20,000. Ashe wannan freezer din ba naki bane, naku ne. Kun yi shiru, an aka ciri ban naira 3, naki nawa? Eh, naira 1 nashi fa. Saboda me kike da naira 1? Eh, saboda kina da haƙi, amma nashi ya fi yawa. Misali, ina ba ta mun gane wannan da kyau. To kenan ya halatta marayan da ke hannunki, in akwai dukiya ku hada, amma a rike lissafi. Kun lura da wannan? Allah ta'ala ya ce innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, lalle fa dukkanin waɗanda ke cin dukiyoyin marayu da zalunci, shi kawai da aka bashi maraya ham, ya maza ya cinye. Kullum farfesu, da in zai sahur farfesun karago, in zai yi buɗe baki farfesun kifi, saboda an bashi dukiyar maraya. Ai shi ma, shi ma ga da aka yi aka bashi, shi bo da aka, shi ma yanzu kafin marayan ya girma, ham, ya tasa ta a gaba ya cinye. Allah ya ce duk waɗanda suke ci, inna ma ya'kuluna fi butunihim nara, duk wanda suke ci da zalunci, abin sani kawai abin da suke ci a zuci a cikin su ita ce wuta. Wuta mutum yake ɗiba yake ci, da ya ɗibi wannan kuɗin ya ci, ba kuɗi ya ci ba wuta ya ci. Wasa yaslauna sa'ira, da sannu za su ƙonu a wuta wata take wuta sa'ir. Allah ya sauke. To kun ga waɗannan ayoyi lallai lallai sun tabbatar mana da hatsarin abin da ke cikin dukiyar maraya. Ma'aikin Allah tsira da aminci, Allah su tabbata a gare shi, ya faɗa a cikin hadisu as-saba'ul mubiqat, yace ijtanibu as-saba'ul mubiqat, ku nisanci abubuwa bakwai masu halakarwa, yanzu za su halakar da mutum, a ciki ya faɗi cin dukiyar maraya. Saboda yana da hatsarin gaske sosai da sosai mutum ya tasa dukiyar maraya ya dinga ci, ba shi da kyau waɗannan al'amura. Kuma wani abin takaici, wani bala'i da yake afka ma mutane, idan aka ce mutum ya mutu, misali a ce miji ya mutu, ya bar wa kenan, ya bar 'ya'ya da iyalan shi, sai ki ga iyalan kowace dan abin da ta san nashi ne da yake hannunta kowanne ta ɓoye. An gane wannan? Kowace sai ta ɓoye, wataƙila akwai kuɗi da ya shigo da su 100,000, babu wanda ya sani daga shi da ya rasu sai ita, saboda haka tashin farko sai ta yi, sai ta boye wannan. Ko kuma a cikin ƴaƴansa sun je banki sun karɓo kuɗi, kuɗin suna cikin boot, ana ko dai a ƴan fashi su tare su, ko dai yana rasuwa sai wani daga cikin ƴaƴan ya zauna akan kuɗin, ma'ana ya zauna akan kuɗin ba zai mayar da su zuwa ga inda za a rabo ba. Ko kuma mutum ya mutu ya bar bashi, shi wanda ake bi bashi ya san ana bin shi bashi, amma sai igun da bakin shi ba zai zo ya baima magada bashin su ba da aka samu wurin mahaifansu, sai ya mursisi akan shi. Duk wanda yana cikin cin dukiyoyin marayu, saboda ko da kina cikin magada ko ke shi ce ko ke mai ɗakin shi ce, akwai wani abu nashi da yake a hannunki, aka zo rabon gado sai ki fito da duk wani abu nashi da kika san yana ciki, yana hannunki, sawa'un takardu ne na mota ko takardu ne na filaye ko wasu kuɗi ne ko menene ko menene ko menene, sai ki fito da su. Wannan ba naki bane, naki suna hannunki, nashi ga haisu kin fito da su. Haka ake, in ba haka ba mutum in bai yi wannan ba ranar alkiyama sai ya dandana azaba Allah ta'ala ya sauke. To tambaya guda ɗaya ita ce, in mutum ya yi kuma sai yanzu ya samu labari fa, mecece mafita? Mafita ita ce sai ya ɗebo kuɗin ya bayar, amma kada ya ce ya yi rib da ciki ne a kansu, sai dai ya ɗan yi dabara kamar wani ne daga cikin waɗanda suke abin nan ya kawo bashi, ai bashi ne. Kun lura da wannan ko? Ya kawo bashi kuma ta hannun shi ta kawo ko ta hannun shi aka kawo shi kenan, sai ya mai da shi sai a raba shi a cikin gado. Amma in ba haka ba, duk wacce tarib da take a cikin kuɗin mai gidanta da ya rasu ya bari, sannan ta ƙura ido ko ta ƙura ido, ko wanta za ta ɗauka ne cewar ko ba a raba gadon da ita ba, a ita ta fita da wannan. Wataƙila wani agogon shi ne ko wata hansa ɗin shi ne ko wani kuɗin shi ne, wani dai abu da babu wanda ya sani sai ita. In kuma cikin yaya ne wani abu da babu wanda ya sani sai shi ko sai ita idan ya shi ce, sai in rubuta ciki a kai. Shi yana ganin ko da ba a raba ba shi ya fita, wannan ba rabo'i ba. Ko kuma ya ci wannan sannan kuma ya ƙura ido a sauran, duk wata hanya da ita ta hila ba halattacciyar hanya ba ce, zai kawo ta a raba kamar yadda aka raba sauran. In ba haka mutum ya yi ba, to inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kuma mutum ya sani, wallahi da kunyar lahira kwammata duniya. Dan mutum ya jahilci lahira ne yake cewa da kunyar duniya kwarata lahira, wallahi inda ya san lahira da bai faɗi haka ba. Lokacin da za a tayar tun daga farkon mutuwa har ƙarshen mutuwa, a tayar da su a wuri guda, a ɗaga wance a ce wance ita ce ƴar wane wacce mai gidanta ya rasu, ta yi rubda ciki a kan takardun mota ko takardun gida ko kuɗin shi da yake a hannunta, kun ganta ita ce wance. Wai za ta ce da kunyar duniya kummata lahira, mutum bai san lahira ba ce, inda ya sani da bai faɗi wannan maganar ba. Allah ya sauke, Allah ya tsare mu. Allah maɗaukin sarki ya ce, hatta ya buluga ashudda, har zuwa marayan nan ya kai girmansa ya kai ƙwarinsa. Kenan idan ya kai ƙwari fa, sai a ba shi dukiyarsa. Kafin ya kai ƙwari, ma'ana kenan kafin a ba shi dukiyarsa, abubuwa guda uku ake nema daga ke da kike kula da shi ko daga shi da yake kula da shi. Bayan mutum ya mayar da duk abin da yake ci, duk abin da ya san nashi ne na maraya ne a hannunsa, to wannan fa kenan, wannan fa ƴaƴa ne ko mata ne da suke da gado, aka ce in sun ɗauki wani abu sun ɓoye sai sun mayar da shi ranar alkiyama, ina ga wanda ba su ba? Ko alƙali ko sarakuna na ƙauye su rubuta ciki a kan fegunan mutane, a kan gonakin mutane, tafkekiyar gona a ce wannan hukuma ta zauna, wannan rabanta ne. Wani malami aka kira shi zai yi rabon gado, yana zuwa ya ɗauki wani bankatejan TV ya ce wannan na masu rabo ne. To idan malami ya yi wannan, wanda aka ce wai malami ne, wai idan ya yi wannan, to yanzu saboda Allah wace ce za ta ji ta yi rubda ciki a kan wasu dubbannan kuɗin ita kuma ta fito da shi? Yana zuwa fa bai yi komai ba, kawai ta yi wannan na masu rabo ne. ya dauke idan garin kenan wannan babu wani bangare da aka da ya rubu ko dai mata ga mazajen su in sun rasu ko mazaje ga matan su in sun rubu watakila matan shi ce tana da wata katotuwar kwamfuta ko tana da wani gwal ko tana da wani dan kunne ko tana da wata sarka ko tana da wata katin filmin zani ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza ko tana da wasu zannuwa watakila ma aure yake nema sai in rub da take akan su kawai kwashe ya je dora can kaga auren mutum farko an fara da dukiyar marayu Allah ga Allah ya zauke Allah ya ce duk wanda yake wannan wuta yake ci haka zaki ga nau'ukan mutane suna ta babakere akan dukiyar al'umma akan dukiyar marayu an maida dukiyar maraya ham 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 Allah ta'ala ce wa batulul yatama ku dinga jarraban marayu abu na farko kenan ku dinga jarraba su kuna gwada hankalinsu kuna gwada natsuwarsu kuna gwada tasarrufinsu da dukiya abu na farko da zaki shine al-ibtila ki dinga jarraba su wa batulul yatama hatta idza balaghun nikaha har lokacin da suka isa aure abu na nawa kenan na biyu fa in anastum minhum rushdan idan kuka tabbatar da sun yi wayo sun gane al'amura nawa kenan uku sai ku ba su dukiyar su kenan ba za ku ba su dukiya ba sai kun dinga jarraba su ana gwada hankalinsa in an ba shi naira 100 ya zai kashe da kika ba shi naira 100 sai zai so cizi ya je so abin nan cingab din nan ta naira 5-5 do tili guda ya je ya samu ina masu bambara ya zo na ya dinga ci kin ga wannan ko ya kai shekara 20 ai bai cancanta a ba shi dukiya ba aka ba shi naira 100 ya je ya samu masu hayar keke sai da ya kone ta duka a ya je ya dawo kuma shekara shi 18 ba shekara shi 20 ai kun ga wannan bai cancanta a ba shi dukiya ba Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya ce wa batulul yatama ku dinga jarraba marayu hatta idza balaghun nikaha fa in anastum minhum rushdan فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا كده كتوه نندوكير دبرنا وبدارا كده كتوه نندوكير أغرغجي كي ماذا كتوه كتوه نيه أن يكبروك فسجرما فمن كان غنيا دوان دي كسان تي أتشنك موادا تيني فليستأشف يكامي دك دوكي مرايا كده إيتي دو كل واد إيتي دوكي مرايا كده إيتي ومن كان فقيرا duk wanda ya kasance matalauci ne ba shi da shi falyakul bil ma'ruf yaci da gurgudan abin da shari'a ta yarda da shi kamar ya duk wanda ya kasance mawadaci ne kada ya taba dukiyar maraya amma wanda ya kasance talaka ne yaci gurgudan aikin sa kun gane magana ta tasi guda aka muta aka bawa marayan da ke hannunki ko marayan da ke hannunsa an baban shi ya mutu ya bashi mai ya bar mai motar tafi to shi kuma yana aiki ta yadda ba zai iya yin aikin shi ya kula da tafi ba saboda haka yanzu in zai dauki tafi dole ya bar mai aikin sa to yanzu sai mu tambaya duk mutumin da ke aiki da tafi a kowace rana nawa ake bashi saboda ai mun riga mun san galibin masu tafi ba su suke da mallakar motocin ba mai mota daban mai tasi kuma daban mai mashin daban mai kabu-kabu daban mai bus daban mai kuma bus mai tuke bus daban bus ba hausa kenan ba yawwa sai mu tambaya nawa ake bayarwa sai su ce lada yadda ake yi ga mai tuka tasi a kullun shine kaza to kenan wannan shine abin da zaka dauka kun gane ko duk da cewa marayan naka ne wannan shine abin da zaka dauka kaga ba tare da ka tawaye shi ba tare kuma da ya tawaye ka ba shine bil ma'ruf amma yau ka je an yi atasi an yi naira 300 ka zo ka dauki 2500 ka hidima da su ka dauki 500 ka aje ma wannan ta marayan Allah ce ina mutum ya cuta Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu fa in anastum minhum rushidan, in kun tabbatar da sun yi wayo, in kun tabbatar da sun yi wayo, kun gane sun yi wayo, kenan abubuwa guda nawa? Uku. A samu al-ibtila, jarrabawa, a samu su balaga, no kenan, a samu kuma su yi wayo, kenan ko da sun balaga an musu wayo ba, ba za a ba su ba, eh, ba za a ba su dukiyar su ba. Shi yasa Allah ta'ala ya ce fa in anastum minhum rushidan, in kun tabbatar da sun yi wayo, sun iya gane al'amura, to ku ba su dukiyoyinsu. Allah ta'ala ya sauwaki. Allah madaukin sarki yake cewa innal ladhina yaquluna amwalal yatama zulman inma yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sannan yace wa batalul yatama hatta idha balaghu an-nikaha fa in anastum minhum rushidan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum. Idan za ku ba su dukiyoyinsu bayan da sun girma, kuna jina, bayan da sun girma za ku ba su dukiyoyinsu, fa ashidu alaihim, ku kafa shaida. Lokacin da aka baki dukiyar maraya, an ban miki tana da friza, tana da shanu, tana da dukiya, duk a rubuta, kuna jina, in aka rubuta a sa shaida, ki sa hannu a sa shaida. Shaidun kuma kullum tunani wasu a ɗebo wasu 'yan shekara 40, 50, 60, 80 a sa su ne shaidu. Eh, ba wai an ce su suka fi kusa da kabari ba, a'a, amma dai ina 'yan shekara 10, 'yan shekara kaza sai a hargitsa baki ɗaya, aba'ukum abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kuna jina, sai a kafa su a matsayin shaidu. Ranar da za ki ba su dukiyarsu, sai ki kira dannan shaidun ki bayar dukiyar nan da na karɓa. Na karɓe ta ne a lokacin kuɗi ne naira 100,000, amma yanzu Allah ya sanya musu albarka, gaya sun kai naira 3,000,000. Sai ki ga an ce, "Ah, malama, ai ba sai kin ba sai an sa shaida ba, ai ba sai an rubuta ba, ya'yan uwarki, ai ya'yan dan uwanki ne, ai ba sai an rubuta ba." Ki ce, "A'a, a rubuta." In bai sa'a ba, ita da ta faɗi wannan, ita za ta je ta same ta ce, "Ai dan uwanku da ya rasu, garke guda aka ban mishi na dabbobi, duk ta cinye." Ko ba haka za faɗa ba? Ka'ida ta musulunci, wayewa ta musulunci kenan, komai a rubuta shi. Daki-daki, filla-filla, wannan shi ne abin da zai fitar da ke, abin da zai fitar da su. Allah ta'ala yake cewa fashidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Allah ta'ala ya isa ya zama mai lissafi, ya san abin da aka baki, ya san kuma abin da kika bayar. In kin rage ne, ya sani. In me ya faru, duk ya sani. Ubangiji Allah madaukin sarki ya wadace ga mai lissafi. Kira kowa ya ji tsoron dukiyar maraya, kuma kar a bata ta lalace. Kuna jina? Yawwa. Saboda haka in kika bata ta lalace wai don kulawa da ita, to bai zama kulawa da ita ba. To maraya ne an mutu an ban mai kwandunan tumatir ɗanye kwando 30. Sai ki ce za ki ajiye mai har zuwa shekara, eh, ba zai ba. Ko kuma wannan freezer din ne aka mutu aka bari, yanzu za ki ajiye mata shi har zuwa shekaru nan gaba a lokacin an daina yayin shi? Ko kuma kwanukan ɗaki ne aka rasu aka ban mata? Kun fi ni sanin wannan. Ina jin kwanukan ɗaki, kwanukan danki, kusan duk bayan shekara uku sukan canza, akan kawo sabon yayi. Ki zance yanzu ai an daina yayin abu kaza, ka zance a yanzu ina ai yayin abu kaza kuma ake yi, ko ba za ake yi ba? To kenan wasu abubuwan za a sarrafa su. In kwanuka ne, sai a sayar da su da kimar su. Kwanuka kaza an sayar da su akan kuɗi kaza, an sai mata dabbobi ko an sai mata wani abu da zai raini kuɗin, wanda yake abin nan in kaɗan ne akwai abin da zai raine shi, in ma da yawa ne kuɗin akwai abubuwan da za su raine su. Nam, Allah ta'ala ya ce hatta idza balaghun nikaha, har sai idan sun isa aure, sun balaga kenan. Dan me wannan alamu ake gane haka? Kuna jina? Alama ta farko ita ce al-ihtilam, mafarki. Duk yaron da yi mafarki ya tashi ya gama ni a jikinsa, to ya sani daga wannan lokacin, ko ta sani daga wannan lokacin, hukunce-hukuncen shari'a sun hau kanta. Da ita da mahaifiyarta da kakanta duk sun zama daya. An sanya mata malaika a dama raqibun atid, an sanya mata a hagu raqibun atid, saboda ka duk abin da ta faɗa sai sun rubuta. Dan Allah ta'ala ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kuna jina abu na farko kenan shine mafarki, tai mafarki ko yay mafarki, ta ga abin da ake gani, ta tashi kuma ta ga mani a jikinta, ko ya ga mani a jikinsa, to ya sani daga wannan lokacin, daga wannan lokacin in azumi ne ya zama wajibi a kan shi. Ma'ana in mutum ya gani a yanzu suka ce sai ya kama bakinsa, duk da cewar farkon azumin bai zama wajibi a kan shi ba, amma a yanzu sha ɗaya daidai na rana sai ta kame bakinta ko ya kame bakinsa. Azhar mai zuwa ta zama wajibi a kansa, ta zama wajibi a kanta, daga nan dukkanin salloli, sawa'un ta yi aure ko ba ta aure ba. Don kusan babban abin da yake daukan tunani wai in ta yi aure shine ta balaga, in ba ta aure ba hukunci ba su hau kanta ba, sai ya gan dare da budurwa ba ta sallah, wai lafiya ba ta, wai ai ba ta aure ba, ko ya gan dare da budurwa tana tafiya da gele, an kai mata magana wai ita ba mata aure ba ce. Saboda haka wannan namiji ya taba ta, wancan baddarere ya taba ta, wai ita ba mata aure ba ce, duk mala'iku suna rubutawa. Dan Allah ta'ala ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ali ibn Abi Talib yake cewa a hadisin da ya rawaito daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace la yutma ba'da ihtimal, babu maraici kuma bayan an balaga, ba maraici bayan an yi mafarki, bayan ta yi mafarki ko yay mafarki, to daga wannan lokaci kuma maraici ya kare. Abu na nawa kenan? Na daya shine mafarki. Wannan ya shafi ɗa namiji, ya shafi ya mace. Da zaran ta yi mafarki ko yay mafarki, to ta sani a lokacin hukunce-hukuncen shari'a sun hau kanta. Amma ba sai ki ga mace ta yi aure ta fito, ko dai ta sanadiyar saki ko ta sanadiyar mijinta ya rasu, amma ba ta wani sabon auren ba, tana bazawara, sai ki ga ta ajiye hijabi a gida ta dauko gele, lafiya wai ita ba mata aure bace. Ta fahimci cewar in ba mata aure bace hukunce-hukuncen miji ne bai hau kanta ba, amma hukunce-hukuncen Allah fa yana kanta. Rashin gane wannan bambancin ne yasa idan aka yi kisan kuskure akwai hukunce-hukunce nawa? Uku. Akwai haƙƙin Allah, akwai haƙƙin magada, akwai haƙƙin wanda aka kashe. Idan magada haƙƙin Allah shine azumi in ba baiwa, ko haƙƙin magada diya, sai idan magada sun ce sun yafa diya, sai ki ji an ce to ai an yafe, ma'ana wai ba zai yi azumi ba. Kun lura da wannan? Kuskure ne wannan, rashin fahimta ne. Magada sun yafa haƙƙinsu ne, ba su yafa haƙƙin Allah ba. Idan magada sun ce miki sun yafe, ma'ana sun yafa diyyar da za ki bayar ne, amma ba su yafa azumin da za ki ma Allah ba. Ko magada sun ce sun yafe, to azumi yana nan kan mutum, Allah ya yafe mana baki ɗaya. Abu na biyu shine ganin jinin al'ada. Da zaran ta ga jinin al'ada ya ɗuso mata, tana 'yan shekara goma ne, tana 'yan shekara kaza ne, da zaran abin da yake amsa sunan jinin al'ada ya zo mata, to da sani daga wannan lokacin hukunce-hukuncen shari'a sun hau kanta. Ko da ko tana primary 5 ne, ita kuma tana shirin cewar sai ta gama jami'a za ta yi aure, to sanin duk a wannan lokaci hukunce-hukuncen shari'a sun hau kanta. Mala'iku suna rubuta duk abin da ta yi na alheri, suna rubuta duk abin da ta yi na sharri. Dan jahilcin wannan yasa 'yan mata suna badakalar da suka ga dama, wai ai ba ta yi aure ba. To da sani ganin jinin al'ada yana zuwa mata hukunce-hukunce sun hau kanta baki ɗaya. Ta shiga cikin awwalu ma yajibu 'alal mukallafi. Abu na gaba na nawa kenan? Na uku. Alhamlu shine bayyana ciki. Da zara an ganta da ciki, ai shikenan ta balaga. Dan babu yadda za a yi ta same shi sai da balaga, ma'ana sai da mani. Sai abu na nawa? Na huɗu dai. Na farko shine ihtilam, mafarki. Na biyu ganin jinin al'ada. Ku lura ganin jinin al'ada ba yankewar jinin al'ada ba. Da zaran ta ga jinin al'ada, to hukunce-hukunce sun hau kanta. Ai jinin al'ada abin da yake hanawa kaɗan ne, in kin lura da abubuwan da suke a kanta. Ku lura da wannan? Saboda ganin wannan dole iyaye su karantar da 'ya'yansu, dole malamai su karantar da daliban su a makaranta su nuna musu abubuwan da ke zama sanadiyya na hawan hukuncin shari'a akan ƴaƴan su akan daliban su dan kada ya zama na tana ta tafiya kawai bata san yau shekara 10 baya hukunci sun hau kanta dan daga wannan lokacin ne za ta gane yanzu in ta sha azumi in al'ada ya zo mata ta aje azumi sai ta rama sabanin da dan ta ga rama ta yau in ta ga rama kuma gobe ta huta dan wa azumin bai zama wajibi akan ta ba amma sai kiga a kauyuka akwai ranar da ake yin biki ko albidi ko wane ne a cikin watan ramadana sai aje rana guda ita wannan ranar gaba ɗaya ƴan mata ba sa azumi sai a fita aje ayi girki wai ba su aure ba to kuma in aka ce za a yi wannan gari guda Allah ta'ala kaɗai san iya ina fitina za ta tsaya dan samari ne za su biya kuɗin kun yi shiru to kenan an dafa za a kai musu kuma za a samu kulu za a samu kaɗaitaka da su da su to fitintunu ne Allah ta'ala shi kiyaye kawai sai abu na nawa na huɗu dai a'a sai na nawa mun yi mafarki mun yi na biyu mun yi na uku a'a yawwa shi ne abu na huɗu za mu shiga ai magana da in na gama sai ya jani sai ya sake koma abin ne akwai ta da hankali wallahi akwai ta da sai ke gandara gandaran samari saurayi ki gashi shekarar shi 22 shekarar shi 18 shekarar shi 15 wai shi yanzu yana cin duniyar shi da tsinki sai ki ga ya sa jeans iya babban yatsa a kayan shi gaba ɗaya babu dogon riga ko da za a ce za a yi auren ƙanwar shi to sai dai shiga makwabta wajen abokai ya samo babban dogon riga amma shi duk a kayan shi babu dogon riga kun lura da wannan wai shi yana cin duniyar shi da tsinke ne tukunna to da haka bai fara sallah ba bai fara azumi ba sai ya huta tukunna sannan ya zai fara waɗannan abubuwa ɗin sai abu na hudu shine tsirar gashin mara mai kauri tsirar gashin mara mai kauri wannan shi ma alama ne daga cikin alamun da ke nuna wane ya balaga ko wance ta balaga saboda mai wannan ya zama alama saboda atiyatul qurafi yake bada labari lokacin da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya je dirka ke Banu Qurayza bayan sun warware alƙaura sun taimaka ma mushrikan Larabawa da dukkan kungiyoyi sun taimaka musu an zo an yaki manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama Allah ta'ala ya turo da iska an kore su ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaykum iz ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha Allah ta'ala ya kore su suka gudu sai Allah ta'ala abin nan ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya je yana wanke hannu sai mala'ika Jibril ya zo da takobi da rawani yace lafiya yace ai yana wanke hannu ne yace ina ayaki bai kare ba Banu Qurayza sun warware alƙawari saboda haka yanzu nan a tafi a je a dirga ke Banu Qurayza shi mala'ika Jibril shine komandan mala'iku shike cewa ayi dama shike cewa ayi hagu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine komandan mutane kuma ya kuke ganin garin da aka jirfafa a wannan me zai kai labari ai ba zai kai labari ba fa idza nazala bi sa'atihim fa sa'a sabaul munzirin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da sahabbansa la yusallina ahadukum al-asr illa fi Banu Qurayza kada wanda ya kuskura isalla al-asr sai ya dangana ga Banu Qurayza aka ji aka kewaye su Allah ta'ala yace wa anzala allazina zaharuhum min ahli al-kitabi min sayasihim wa qadha fi qulubihim ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa kuna kashe wasu kuna kame wasu a matsayin ribatattun yaki shi a qiyatul qurz yake bada labarin abin da ya faru yake cewa an tura Sa'd ibn Mu'az shi zai musu hukunci ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace Sa'd ibn Mu'az zai musu hukunci bayan da an kame su mata da maza magidanta da yara duk gasu an tara su sai aka ce da Sa'd ibn Mu'az zai musu hukunci sai yace to kuma ga inda ake ma'anar sallam tanti wuri guda yana ciki shi da sai ce musu hukunci aka ce yace in yayi an yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace an yadda sai Sa'd ibn Mu'adh ya nuna inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da cinci, har wanda yake anan ma ya yadda, yace har wanda yake anan ma ya yadda. Sai ce hukuncin da zai musu shine a duba su duk wanda yake da gashin mara a ware shi gefe guda, wanda gashin mara bai tsiro mishi ba a ware shi gefe guda, duk wanda ke da gashin mara a kashe shi kawai, ya tashi aiki, mana ya balaga. Duk wanda ba shi da gashin mara da mata a kame su a matsayin ribatattun yaki. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine hukuncin da aka yi min fauki sabai samawat, tun daga saman bakwai. Allah ta'ala ce wa anzala allazina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhaba fi qulubihim ar-ru'ba, yajiba tsoro a zakatansu. Fariqan taqtuluna, kuna kashe wasu, wa ta'siruna fariqa. To kun ga shi Athiyatul Qurazi wanda ke kawo mana wannan labarin, yace shi yana cikin waɗanda gashin mara bai fito musu ba. Wannan kun ga zai zama wai in ji Bahaushe yace labari kamar ragowar yaki. Kun gane ko, yana cikin waɗanda gashin mara bai fito musu ba, hisa aka ware shi kuma ya musulunta. Mun samu abubuwa guda nawa kenan? Guda hudu. Abu na gaba shine yaro ya cika shekara 15, da zaran ya cika shekara 15 ya balaga. Abdullahi dan Umar yake cewa za a je yakin Uhud a lokacin yana da shekara 14, yazo zai shiga cikin tawagar mayaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, bai isa ba a kai a mai da shi gida. Da shekara ta kewayo, yana da shekara nawa kenan? 15. Za a tafi yakin Khandaq. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya wuce ya tafi, a tafi da shi. Sai ya nuna mana shekara 15 yaro ya isa dauri. Kun lura, in yaro ya shekara 15 ya isa dauri, ba wai abin da ake cewa sai ya shekara 18 ba. Bature ya yi mai a ringizan shekara 3 yana ta laifi, wai bai abin nan ba. Saboda da ya cika shekara 15, ko da bai mafarki ba, ko da gashin mara bai fito mishi ba, to ya sani ya isa laifuffukan shi duk a rubuta su. Allah ta'ala ya sauke. To waɗannan su ne abubuwan da wannan aya ta kunsa na abin da ya shafi maraya, da lokacin da za a bashi dukiyarsa, da lokacin da za a rene ta. Kenan idan ya cika waɗanda ya balaga ɗaya kenan, kuma aka jarraba shi biyu kenan, aka tabbatar da ya yi wayo, sai a bashi dukiyarsa. A lokacin da kika danka mashi dukiyarsa, to a lokacin kuma ya fita daga me? Maraya. Yanzu ya za a yi? Sai ku yi kamfani. Shi yana da dukiya, ba shi da lokacin kasuwanci. Ke kuma kin iya kasuwanci ba ki da dukiya, ba kuɗi. Amma in dai dabara ce ta kasuwanci akwai ta. Kun gano wannan? Yawwa. To sai a tattauna. Yanzu tunda shi yana da kuɗi amma ba shi da lokacin kasuwanci, ke kuma kina da lokacin kasuwanci babu kuɗi, ya za a tattauna? Sai a yarjejeniya, ya za a yi? Duk musulunci ya tsara wannan a babin kasuwanci. Za a zama wannan hukunce-hukunce ne a babin kasuwanci, sai a tattauna kawai, a ci gaba da mu'amala a matsayin kamfani. Ana ba ta mun gane wannan da ke ko? Allah ta'ala shi kyauta, Allah ta'ala shi yafe mana baki ɗaya. Sai wasiya ta gaba. Ko akwai tambaya a wannan? Ita ce kamar yarinya ta fara al'ada a yau. Shine al'ada ta farko. Yau kuma muna 13 ga watan Ramadana. Kun gane ko? Azumin da ta yi baya, 12 da ta yi baya, wannan azumi ne na nafila a wurinta. Kun gane ko? Azumi ne na nafila a wurinta. Saboda haka ko da ta yi rashin lafiya kwana ɗaya, kwana biyu, a waɗancan azumi 12 da muka yi baya, banda na yau kenan, ba za ta rama su ba. Wannan rashin lafiya da ta yi, ba wajibi bane ta rama. Amma daga yau 13, adadin abin da al'ada ta ya dauke ta, za ta rama su. Kun gane bambanci? Za ta rama su. Amma wancan ta yi rashin lafiya kwana 3, ba za ta rama waɗannan ba, don a lokacin bai zama wajibi a kanta ba. Amma daga yau 13 zuwa gaba, na farko dai wanda al'adan nan ya hana ta, za ta rama. Na biyu in ta yi rashin lafiya, za ta rama. Na uku in ta yi tafiya ta aje azumi, za ta rama. Uwa kuma dole ki sa ido. Kun gane wannan ko? Na'am. Wa alaikum salam. Eh. ban ji ba. Ya nemo wa marayan ilimi da shi? Eh mana yana cikin ya halatta ya cire a ciki da abin da yake mai kyau ne ya cire neman mishi ilimi da ita. Ai dukiyarsa ce. Babu ganin za a dinga kula da ita don za ana fitar mata da zakka. Dukiyar maraya ba ana fitar mata da zakka. To da kanka sai ki dinga jujjuya ta in ba haka ba sai zakka ta cinye. Za mu je wasiya ta bakwai. Allah ta'ala ya ce wa auful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha. Wasiya ta nawa kenan? Ta bakwai. Allah ta'ala ya ce wa auful kaila, ku cika duk abin da ke amsa sunan ma'auni. Al kaila, duk abin da ke amsa sunan ma'auni. Mudin awo ne, kun lura? In muka ce mudin awo na masara ne, kun ga ana awo da mudu kwano kenan. Akwai wanda ake da farin kwano babba, akwai wanda ake da ƙaramin mudu, kun lura ko? Akwai abin da ake auna shi da gwangwanin madara, kun yi shiru? Akwai abin da ake auna shi da ƙaramin gwangwanin kifi ɗin nan, kamar agushi, kamar me kuma? Kamar gyaɗa, kamar me? Barkono, kamar man gyaɗa, kamar manja? Akwai FTC, a so mun mai kwalba ɗaya? Wal mizan da duk abin da aka ajiye shi a kullure da wata hikima ta shari'a bata ajiye mana mudu ɗaya wanda ta lizim ta mana da shi za mu aiki ba. Ba a sanya mana mudu ba. A'a, abin da muka yadda da shi a matsayin mudu to da shi za mu. Ina fata kun fahimci hikimar musulunci. Domin mun karanta a baya Allah ta'ala baya son ya sanya mana kunci kwata-kwata. Saboda haka zaki ga a nan Najeriya. Nan mina sai ki ga mujinta daban lalan ki gaje kwanta gora ko ki gaje Kano ko Sokoto ko Kebbi ko Jega malam Hausa tai dariya kun lura da wannan ko zaki ga mudin su daban-daban ko wanda ki gaje Bauchi ki gaje Jos ki gaje ina ne kika zaki sami abu awon su daban anan duk abin da al'umma suka ajiye a matsayin abun awo kuma ga yadda ake cika shi. Kun lura ga yadda ake cika shi. Watakila ku a garinku sai an kai fafaki ne an cika. Haka ake auna kaza idan aka kai cika mudun sai kuma a share haka. Shi ne kuka ɗauka a matsayin me? Cikawar sai ku cika haka. Amma abin da muka sani na agushi na shinkafa shi ne a cika sai an cika shi har wani abu ya zuba. Mu abin da muka sani a nan kenan ko? To haka zaki. In biki haka ba to kin yi zalunci. Sai ki ga wasu suna da mudu biyu ko uku. In za su saya mudin shi daban. In za su sayar mudin shi daban. Daya ko kuma suna da farashi wannan abin naira 250 ake sayarwa. Kun lura da wannan da ke ko? Sai ki ga suna da mudu guda uku. In kin matsa 230 sai a ce kawo kudin sai ya dauko wani mudun ya auna miki da shi. Kin lura? Saboda ya rage miki naira 20 sai kuma ya dauko wani mudun daban. Wannan bai yi ba fa. Mudu ɗaya ake da shi a shari'a. Abinda sarkin kasuwa ya yi ajiye a matsayin mudu to wannan kadai shine mudu. Kuna jina? Duk wacce ta ɗauko wanda ba wannan ba to ta ɗibuwa cikin ta balbalin bala'i. Wal mizan da duk abin da yake auna shi da mizani kamar lita kamar mai da muka ambata ɗazu kamar kananzir kamar petir kin ce a baki lita 10 da ya tashi sai ya tura iska sai ya sa miki lita 9 ko lita kaza duk haramun ne. Kuna jina? Ko kin tashi ɗiban mudu kin tashi za a yi miki gini a gidanki ga filinki da za ki tashi ɗiban iya inda filinki zai yi sai kika ƙara ɗani ɗaya ko ɗani biyu a na wani kun yi shiru duk yana ciki ainihin kin wuce ne ko kuma da ta tashi sai ta gama kwashe filinta baki ɗaya to kuma yana za ta soka wai. Sai ta dawo gefen hanya ko ta dawo na wani ta ce za ta so kawai a wurin na me muna ji wannan da kyau dole mutun yi hatara ya tahi tsaye Allah ya ce wa auful kayla ku ce ka duk abin da yake ma'auni wal mizana da abin da yake tape ne ko na dinki yadi kuna ji ko yadi an so a tamfofi an bata yara za ta yi musu dinki da ta tayi sai ta rarrage dan ta fitar da ni yarta ana yi ko ba yi wannan ba kawai abin da aka baki shine ki dinki abin da ya rage sai ki tattaro ki baima mai atamfata ko ka tattaro ka baima mai dinki yadi ga dinkin sa ga abin da ya rage shikenan mu fahimci duk abin da ya shafi awo sawawun awon abinci ne ko awon mai ne ko awon tufafi ne duk abin da yake amsa sunan awo in kin tashi ki cika yadda mutane suka aje abin nan mita kaza shine yadi daya cikawa iri kaza yadda ake ki cika shi daidai wa daidai bilqisti ki da adalci ma'ana kada ki zarmi sai da ki cuci kanki kullura kada kuma ki zalunci wani Allah ta'ala ya ce la nukallifu nafsan ba ma iya dora marai illa wus'aha ba ma dora marai ba ma iya dora marai ba za mu dora marai ba illa wus'aha sai abinda za ta iya abinda za ta iya shi muke dora mata kenan in kike iyayenki sai zamana a kaddara a kuskure ya dan karkace ba tare da sanin ki ba ba za a kama ki akan wannan ba kuna ji ko amma ita ta san in ta aje shi nan tumudin zai tsaya ki lura biyu da kike kai kwarewa ki ba kamar shi da yake awon ba fa in ya gara ma a gaban ki sai ya auna miki in ya tashi gyara ya debo cikin tafi hannu ya kara miki alhali wanda ya yanke miki cikin tafi hannu biyu imana ita kuma ta nace sai gyara sai ya zabtare mata da cikin tafi hannu biyu a gaban ta ya auna har tsabibi ne ya san yadda za a yi ya san yadda za a yi zabtare mata sai ya zabtare mata cikin tafi hannu biyu da ya tashi gyara sai ya debo cikin tafi hannu daya kara mata me ke na kai ba ya komai ba sannan kuma yana da cikin abin da 'yan kasuwa suke kuka da shi Amina gyara in dai mata za su sai abu sai sun ce a gyara ba ta jin cewar a cika mata ita a fa gyara a gyara kar ku manta kwata-kwata gyara baya cikin shari'a abin da yake wajibi a kan shi shine ya cika miki wai ya kara miki wani abu daban wannan haƙƙinsa ne a kan me za ki karɓi haƙƙinsa da wani dalili Allah ya sauke kada mu sha'afa ubangiji Allah madaukin sarki ya halakar da al'umma su kuma da guda akan wannan laifin da suka yi akan sun ki cika mudu ubangiji Allah madaukin sarki yake cewa wa ila madiyana akhamu shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairi wa la tanqusul mikyal wal mizan inni araakum bi khairin wa inni akhafu alaykum azaba yawmin muhiq haka Allah ta'ala yake lissafa mana kisar annabi shu'aib alayhi salatu wasalam ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط اوفوا المكيال والميزان بالقسط كتكاسو da adalci wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum kada ku rage mu mutane kayayyakin su akan me za ku rage musu wala ta'fu fil ardi mufsidina kada ku tafi a ban kasa kuna masu banda baqiyatullahi khairul lakum abinda Allah ta'ala ya rage muku ya ban muku shi yafi alheri amma sai kiga yana da mudu guda biyu yana da awo iri biyu shi kuma wani shi akwai awon da ya san ya san an yi shi yayi zal ki a kaso ba za ki ga wani zaman awo kawai yake in za a auna a kira shi ya san yadda za yi awon in yi awo in yi auna mudu biyu in yi auna mudu uku in aka zo za yi auna awo na fi sabilillahi duk mudu uku sai ya nemi ya zama mudu hudu me yake na wannan wailul lil mutaffifin allazina idza talu ala an-nasi yasufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin wailun ubangiji Allah madaukin sarki yace kwari a jahannama ya tabbata lil mutaffifin ga masu rage mudu rage awu awo na yadi, awo na fili, awo na mai, awo na mai, awo na mai, duk masu ragewa. Allazina idza talu ala an-nasi yastawun, sune idan za su auna a wurin mutane sai su cika. Wa idza kaluhum, amma in suka auna ma mutane da amudu aw wazanuhum, ko suka auna musu da tape ko da lita, yukhsirun, sai su rage. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, yanzu wannan ba su yadda da cewa za a tashe su ba ranar alkiyama. Yawmin azim, ga rana mai girman rana, babbar rana. Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, ranar da mutane za su miƙe gaba kiɗayensu ga ubangijin halittu. A tahe su su ce ni Abdullahi ɗan Abbas, ubangiji Allah madaukin sarki yarda da shi, yake cewa ya zo ya huce ƴan kasuwa, yake cewa innakum walitu amran, yace kun gan kuɗin na an ɗora ku akan wani al'amari. Halakat fihi al-umam as-salifatu qablakum, wanda yake al'umma da ta zo kafin ku ta halaka. Al'umma su kun da guda al'ummar Annabi Shu'aib alayhi salatu wassalam. Saboda akwai aune-aune daban-daban da ake yi, dole mutum ya tashi tsaye, dole mutum ya sa ido ya ga cewar bai tsunduma ba, bai halaka ba, balle ya halakar. Allah ta'ala ya sauke, Allah ta'ala ya tsare mu. Auna mudu, akwai awo da ake yi, ko awo gyada, auna gyada, ko auna agushi, ko auna barkono, duk abin da, ko auna mai, tana sai da man gyada, tana sai da controller ake cewa, ko tana sai da ku tana mu mana, tana sai da kananzir, tana sai da manja, ku tana mu abubuwan da mata suke aunawa mana, ana sai da gishiri, a ce a so mun gwangwani kaza, ko ana sai da suga, ko ana sai da shinkafa. Ku je wajen wance ku sawo mun shinkafa gwangwani biyu, lalle dole mutum ya sa ido. Wallahi abinda muke dauka wani abu ya zama miki margamargon dutse ranar alkiyama. Ana Allah ya sauke, Allah ya tsare mu. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ba awo ba ne, da aka baki ofa ya aka ce karfe 8 zuwa kaza, ta ce yana hada hada masu aikin gwamnati, yana hada wa mana, ba awo ba ne. Eh mana, an kun lura wani bangare abinda ke nuna haka, ku dubi bangarorin mana. Idan wani bangare, in bangaren koyarwa malaman sun yi sassauci, ku dubi bangaren likitoci da nasu mana, ana sassauci nan bangaren sosai. To ashe abin yana da tasiri, ba ki ga an ba za ki samu zuwa ba sai kin bada uzuri, kun lura? Ko kuma in za ki tafiya ana tashi ne karfe 11, sai kin je kin nemi izini 11, don Allah ina da uzuri a daga mu, sai a ce an daga maki, ko ba haka yake ba? Amma an rubuta za ta je aiki karfe 8, sai karfe 10 za ta fara wanka. Wai ai ko an je ba wani abu da ake yi, abutun ba wani abu da ake yi. Ai aikin gwamnati so ake a kowane bangare, a tabbatar a yanzu nan ko da emergency ya zo, ko da wani abu tsawari ya zo, akwai mutane a wurin da za su take over, za su ɗauki wannan al'amarin. Sai wasiya ta nawa? Ta 8. Allah ta'ala ya ce wa iza qultum fa'adilu, in za ku faɗi magana ku yi adalci, walau kana za qurba, ko wanda za ku faɗi maganar a kan shi dangi ne na kusa, ko wanda za ki faɗi maganar a kan shi danginki ne na kusa, ko dai ya zamana ke karan kanki ce, ko ya zamana ɗayan mahaifanki ne uwa ce ko uba, ko ya zamana mai gidanki ne, ko ya zamana abokiyar zamanki ce, ko ya zamana ƴaƴanki ne, ko yake zamana ƴaƴan abokiyar zamanki ne. Wa idza qultum fa'adilu walau kana za qurba, kuma idan za ku faɗa magana ku yi adalci a wannan maganar, ko da kuwa dangi ne na kusa. Ibnu Kasir ya ce ubangiji Allah madaukin sarki yana yin umarni da a yi adalci, fil fi'al, a ayyuka, wal maqal, a maganganu, alal qaribi wal ba'id, ga na kusa ko na nesa. Wallahu ta'ala ya'muru bil adli li kulli ahad, ubangiji Allah madaukin sarki yana umarta da adalci ga kowa da kowa, fi kulli waqtin, a kowane lokaci, wa fi kulli hal, a kowane yanayi, kada yanayin fushi da ke tsakaninki da wani sai aka tambaye shi ki bada shaida ki ga yanzu kin samu wata dama da zaki dauki fansa akan ta ko akan shi kullura aka ce ki zo ki bada shaida akan ta ko ki zaki bada shaida akan shi shikenan sai ki ga yanzu ka ai ta fada ga sassa saboda haka zaki baje duk wani fushi da kike fushinta da kike da shi zaki fade shi yanzu nan domin a hukunta ta domin ai mata kaza ai mata kaza ai mata kaza saboda zai amfani da shaida ki Allah ya ce wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba ko da daza an dambace aka ce ki bada shaida ki fada hakikanin abin da kika sani Allah ta'ala cewa ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillah walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin in yakuna ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima wala tattabi'u al hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu ya ku dukkanin wadanda suka imani ba a fitar da kowa ba kenan kunu qawwamina ku kasance tsayayyu wanda suka tsaya tsayin daka bil qisti da adalci shuhada'a lillah ku bada shaida domin Allah wa qimu shahadata lillah ku bada shaida domin Allah wannan shaidar walau ala anfusikum ko da a karan kanki ne aka tambaye ki menene hakikani ki ce hakikanin abin da ya faru bayan ku dambace aka ce me ya faru hakikanin al'amari ni na fara tsokanata ga abin da nemata ga abin da nemata ita kuma da ta tashi sai ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza mai isa fi ya ga ce a hukunta ki da hukuncin lahira da na duniya ne fi sauki walau ala anfusikum ko ga a karan kan ko da a karan kanki awul walidain ko mahaifa biyu wannan abin ya shafi mahaifiyarki ne ko mahaifinki da mahaifiyarki ne da abokiyar zamanta ma'ana kishiyarta wani abu ya shiga ake son ki bada shaida anan da fa zaki gane shin haƙin Allah ne a gaba ko haƙin ko san mahaifiyarki da kike yi dan wannan ba so bane in kika bata rashin bata da gaskiya kika bata gaskiya wannan ba so bane kin taimaka mata zalunci ne Allah ta'ala ya ce ko da ga mahaifa ne guda biyu wal aqrabin ko dangi na kusa kuna da ƴan uwa uwa ɗaya uba ɗaya kuna da ƴan uwa uba ɗaya sai aka dambace tsakaninsu sai aka ce ki zo ki bada shaida abinda kuke cewa ga wannan ɗakin ku daban wannan kuma ya kuke cewa ɗakin su daban kun gane wannan ko sai aka ce ki bada shaida ya zaki bada shaida ku lura kai ki ji cewa kina tsaka mai wuya wayan ziya zaki bada hakikanin abin da yake gaskiya ne shine kar abin da Allah ya dora miki ba ke kika sa kowa ya je ilefi ba hakikanin abin da kika sani hakikanin abin da zaki bada bayani akan shi in yakuna ghaniyan in shi wannan da zaki bada shaida akan shi mawadaci ne wai to yanzu ya zaki gashi shi ne mawadaci ne shike biya miki kudin makaranta shike biya miki kudin tasi zuwa tafsiri zuwa kaza ai yadda zaki yake nake ce ba shi da gaskiya aw faqiran ko talaka ne to yanzu ya zai gashi talaka miskini yanzu kuma gashi yayi kaza aka ce ba shi da gaskiya yanzu ma idan aka kulle shi to yanzu gashi in aka kulle shi yanzu shike rike da gidan yanzu aje a kulle shi mana aya kaza ai kai a kulle shi sai ya hukuntu in ya hukuntu gobe ba zai ba wani talaka ma ba zai yi ba in ya kuna ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima Allah shi ya fi cancanta a ga girman su ba su suka fi cancanta a ga girman su ba wa in talwu abin wala falatattabi'u alhawa kar ku bi son zuciya an ta'dilu ku kin adalci wa in talwu in ku karkatar da magana shine wa in talwu in ku karkatar da ita kamar yadda Mujahid ibn Jabr ya fassara ya ce allayu at-tahrif shine karkatar da magana wa ta'ammud al-kadhib da yin ƙarya da gangan dan a kubutar da wani shine Allah ta'ala ya ce wa in talwu in ku karkatar da maganar aw tu'ridu ko kuka ki zuwa ku bada shaida wai wata dabara ce to yanzu ya zai yi yanzu kawai da zai yi ba zai je ya bada shaidar ba. Kun gane dabarar? Saboda yanzu da dan uwan shi ake dan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya da kuma dan uwan shi uba ɗaya, to kuma dan uwan shi uba ɗaya shike da gaskiya, uwa ɗaya uba ɗayan ba shi da gaskiya, to yanzu ya zai shi bari ya fasa ma zuwa bada shaidar. Shine wa antalu in kuka ki zuwa bada shaidar, kamar yadda mujahidin ya fasara ya ce al-i'rab shine kitmanu shahada, koye shaida ya ki bayarwa. Allah ta'ala ce wa antalu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Allah ta'ala ya kasance dangane da abin da kuke aikatawa khabira, mai bada labari ne filla filla dake dake. Hakan nan Allah ta'ala ya bada wannan ayar a cikin suratul maida yace ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina shuhada kunu qawamina lillahi shuhada bil qist wala yajrimannakum shan'an qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu litaqwa. Ku yi adalci, adalci shike sanya tsoron Allah. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, innallaha khabirun bima ta'malun, Allah mai bada labari ne ga duk abin da kuke aikatawa. So Abdullahi ibn Rawaha yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, maiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, ya tura shi zuwa Khaibar domin ya kula da dabine da yan itatuwa da ke can, wanda yake maiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi. Bayan an Khaibara ta zama hannunsa, sai ya ce to yanzu gonakin na Yahudawa da aka yarjejeniya da su suke a hannun manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, su ci gaba da nomawa. Abin da aka noma rabi nashi rabi nasu, nasu saboda me su suka noma nashi saboda me shike gonar, sai ya tura Abdullahi ibn Rawaha domin ya je ya tantance yadda za a fitar da nasu a fitar da nashi. Sai suka zo su bashi rashawa dan nasu ya fi me, dama su Yahudawa ƙwararru ne akan cin hanci da rashawa, yasa suka tsunduma duniya a cikin cin hanci da rashawa. Sama'una lil kazibi akaluna lis suhut, masu tsananin kera ƙarya ne, masu tsananin cin hanci da rashawa ne. So wannan ba komai ne a wurin su ba. Allah ta'ala sai Abdullahi ibn Rawaha yake cewa wallahi ina rantse muku da Allah, laqad ji'tukum min indi ahabbil khalqi ilayya, nazo muku daga wurin wanda yake a duk halittun Allah shi nafi so. Wala antum abghadu ilayya, wallahi ku din nan ku nafi ki, min a'dadikum adid tattalin da kuke da shi na yawa ko na makami, min al-qirada ku nafi ki akan birai, wal khanazir da aladu, har birai da aladu sun fi mini ku. Kun ji wannan? Sai ya ce wa ma yahmiluni hubbi iyyahu, amma san da nake ma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba zai sanya ni ba, wa bughdhi lakum da inda nake muku ba zai sanya ni Allah ala Allah adila fikum ba, ba zai sanya ni in ki muku adalci ba. Injiwa inji Abdullahi ibn Rawaha, sai Yahudawan da bakin su suka ce bi hadha qamatis samawati wal ard, da ko wannan adalcin ne samar kasa ta tsaya. Ashe sun san gaskiya, kullun tunaninsu ya za su tsoma duniya cikin hallaka. Allah ta'ala ya sauke, Allah ta'ala ya kiyaye. Za mu tashi wasiya ta tara, inda Ubangiji Allah madaukin sarki ya ce wa bi ahdillahi awfu, wa bi ahdillahi awfu, kuma dangane da abin da ya shafi alƙawarin Allah ku cika. Alƙawarin Allah, wasu ce alƙawari, wasu ce kuma alƙawali. Nam a to ai Hausa ce, ai akwai ta bangaren Sokoto, akwai ta bangaren Kano, kun gane ko? Akwai Katsina, akwai ina ne, akwai ina ne. Allah ta'ala ce wa bi ahdillah, dangane da abin da ya shafi alƙawarin Allah, awfu ku cika, ku cika alƙawari. Kenan wannan yana nuna mana mahimmancin cika alƙawari. Ibn Jarir Tabari, wanda yake shine shekul mufassirin, wanda ya rasu a shekara ta 310 ciccif, yace yaqulu ubangiji Allah madaukin sarki yana cewa wa bi wasiyatillah, kuma dangane da wasiyar Allah, allati wasakum biha, wacce Ubangiji Allah madaukakin sarki ya muku wasu ci da ita fa'aufu ku cika wa ifa'u zalik cikawar kuwa an tuti'uhu shine ku bishi ku buwa ku ba Allah madaukakin sarki fima amarakum cikin abin da ya umarce ku wa nahakum kuma ya hana ku wa ta'malu bi kitabi ku yi aiki da littafin Allah wa sunnati rasuli da karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan shine me fassarar da ya kawo da wa bi ahadillahi aufu kenan akwai alƙawari da yake tsakanin ku da Allah daya akwai alƙawari da kuka yi da halittu kin yi alƙawari da wanci Allah ya zama shaida kun yi shiru nawa kenan biyu dole mutun ya cika ya ayyuhal ladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaykum ghayra muhilli saydi wa antum hurum inna allaha yahkumu ma yurid ubangiji Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewa yayi alƙawari ya fada mana a cikin littafin sa cewa yayi alƙawari da mutane kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya fassara mana Abdullahi dan Abbas ya fassara mana wannan bayanin na Allah madaukakin sarki da yace wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatuhum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati shahidna an taqulu qalu bala abana washi wa iza khadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zuriyatuhum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna nam qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qablu wa kunna zuriyatan min ba'di ma afatuhlikuna bima fa'ala almubtilun wa kadhalika nufassil alayati wa la'allahum yarji'un Allah ta'ala yake cewa wa iz akhadha rabbuka min bani adama ka tuna lokacin da ubangijinka ya dauki alƙawari da ƴaƴan adam alƙawari da su min zuhurihim tun a gadan bayan annabi adam alayhi salatu wassalam wa ashhadahum ala anfusihim ya shaida mutane a karan kansu su zama shaida cewa alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijinku ba inji Allah qalu gaba ɗaya aka ce bala ya Allah kai ne ubangijinmu shahidina mun shaida sannan kuma sai mutum ya dawo ya kama wani koma bayan Allah madaukakin sarki ya rike shi sa Abdullahi dan Abbas ya ruwaito hadisi daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi waɗansu suna ruwaito hadisin mauqufi zuwa ga Abdullahi dan Abbas wasu kuma su ruwaito marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah akhadha al-misaqa min dhahri adam ubangiji Allah madaukakin sarki ya rike alƙawari tun a gadan bayan annabi adam fa akhraja min sulbihi kullu zurriya ubangiji Allah madaukakin sarki ya fitar a gadan bayan annabi adam duk ƴaƴan adam kullu zurriyatin zara'aha duk wata zuriya da ya sanya ya halitta ubangiji Allah madaukakin sarki ya fito da ita fa nasaraha bayna yadai Allah ta'ala ya sanya ta a hannayensa guda biyu ثم كلمهم سنة الله يهي مغانا دسو قبلان غبا دا غبا دا كوا دا كوا قال سي الله يتي ألست بربكم أشيشن بانين أبنجيجن كوبا قالوا غبا دا كتي بلا يا الله كيني أبنجيجن شهيدنا وكما من شهيدا أنا باتا من جوانا دا كو تو كينا ونا على قورن da mutun yayi da Allah madaukakin sarki ne zai bauta mishi ba tare da ya sanya mishi tarayya ba tare da ya gifta da wani ba akan karantawar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya cika wannan alƙawarin ya tabbatu akan tauhidi ya bar me kenan shirka ya tabbata kan musulunci ya bar kafirci ya tabbata kan sunna ya bar bid'a wannan shine alƙawarin da ke kan mutun shi yasa Hafizul Hakimi yace وأخذ الأحد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذل أحد يذكرهم وينذرهم ويبشرهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل فمن يصدقهم بلا شكاك فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والأب والإباء فذاك ناطب كلا الأهالين مستوجب للخزي في الدارين حافظ الحاكم يتي وأخذ الأهد عليهم وبنجي ألا مدعو كنسر كيارك على قولي المتنبا كي أنه لا رب معبود بهك غيره أكم باب ونوان ديتن تنت أبو تامشي إمباشيبا وبعد هذا باين يارك ون القول النفدس رسله قد أرسل يأكود منزلين شبا كي يأكود منزلين gamutane da kuma ya kuma saukar da littafi abubuwa ne kenan biyu bayan ya dauki alƙawari da su sai ya aika da manzanni manzannin kuma ya hada su da littafi likaybi zal ahadi zakiruhum don manzannin nan su tunasar da mutane waɗannan alƙawuran da suka yi dawa da Allah madaukakin sarki wayunzuruhum yubashiruhum su yi musu gargadi kuma su yi musu bishara dama haka da'awar annabawa take ayi gargadi ayi bishara amma kullun inda awaki ta zama sai dai mutane sun lalace mutane sun zama tsinannu mutane duk yan wuta ne kowa dan wuta ne waye-waye dan wuta waye-waye dan wuta waye-waye dan wuta kowa duk wanda ya aikata kaza dan wuta ne duk wanda ya aikata kaza ba zai shiga aljanna ba wane ba zai shiga aljanna ba sai mutane su ji cewa fa yanzu ko sun mutu ma wuta za su shiga saboda haka bari su ci duniyar su da tsinke su shiga wutar da dalili ko ba kai ji ba ya saba mu da'awar annabawa ko kuma ya zama da kullun a dinga ba su bishara ai duk wanda ya karanta kaza yana da ladan annabawa duk wanda ya kada kaza yana da ladan annabawa da manzanni sai ki ga bayan idan da sallar tarawihi wai an dauko wani littafi wai a duba mana lafilar daren yau sai ya ce wa man sallala laylatul rabi'a ta min shahri ramalana duk wanda ya salla a dare na 14 na watan ramalan sai ki ga mutun yana da falala an bashi falala an mai kaza sai ji yanzu fa ko yanzu fa yana bin Allah bashi ne saboda ya tara lada shi zai ga da'awar annabawa kullun ayi gargadi ayi ne ayi bishara ayi bishara ayi gargadi fattaqun nar allati waqudha an-nas wal hijara u'iddat lil muttaqin wa bashir alladhina amanu wa amilus salihat qulna habitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wa lahum ya'zanun wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar kunga ومن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار بلا من كسب سيئة وحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي طول شنو شديد العقاب بينكم أنت غافر الذنب وقابل التوب فراك حاجة ذاتك أمام كل لا يدخل الجنة كل لا يدخل الجنة كل لا يدخل الجنة to sai fa yaji cewar yanzu fa shi ba zai shiga aljanna ba saboda ka bare tsaya mai ci duniya shi dinki Allah ya sauke mallan yace duk wanda ya tabbatar da wannan alƙawari to ya tsira duniya da lahira wanda kuma ya saba ma wannan alƙawari to kuma wannan Allah ta'ala ya sauke kenan alƙawarin da aka dauka daga ɗayan adam to za su bauta ma Allah ta'ala shi kadai ba za su hada bautar shi da kowa ba saboda ka babu canfi babu rikon wani a matsayin abin halitta wato abin zai baki takeici mutum yana karamin ma'aikaci har ya kai babban ma'aikaci har ya kai gaza ya kai kaza ya kai kaza ya zama babban ma'aikaci ya zama director ko ya zama gwamna ko ya zama shugaban kasa ko ya zama chairman ko ya zama kaza wai a lokacin da ya ce tofa ya tashi yana da mahasada tofa ya tashi akwai wanda suka sami ido wai lokacin da yake tallafin shi tukub Allah ta'ala ya bashi wannan yana tsammanin kuma Allah ba zai kare shi ba sai a yanzu ne sai kiga kin samu wani mutum bai zai iya rubuta sunan shi da arabu ba ko da boko
amma shike juye wani director office shike cewa in office din yau karka je da wuri shike ta a yau ka tafi da wuri shike cewa tafiyar nan da aka yi ka daga ta kamar da ita sai gobe shi fa yana can ba zai iya rubuta sunan shi da boko ba ko da arabiya boka kenan shi baya son a mutu baya son kuma ai lafiya wan haka mutu to suwa za su yi aiki in haka zauna lafiya kuma to ai ba wani wai dai a taba a saki boka kenan ta ɗeba kayan ɗakin ta gaba ɗaya ta kai wa boka inda za a yi ma boka yajin aiki na kwana uku to wallahi za ku ga an samu ci gaba ko dai sun shiga kasuwa ko sun koma noma Allah kuwa ko sun shiga kasuwa dan abin da ya tara sai ya kama kasuwanci da shi ko kuma ya koma noma ai mai yajin aiki na kwana uku kawai amma sai ki ga ƴan mata sun tabo suna son su mallaki saurayi ƴan mata mallai ƴan mata me yana suna abin nan kuma harkar nan duddan fara ce mallaba to amma sai ki rasa da wanne yare ake ma mata magana da zaran ta ji magana kishiya to da zaran kuma da za ta tashi cikin boka yake nan to fa yanzu zama bai ganta ba masifuna iri daban-daban ya raba ki da addininki ya raba ki da duk abin da kika mallaka daya in kuma dan siyasa ne kujerar chairman ta mutum nawa ce daya kujerar gwamna daya kujerar shugaban kasa daya sunan suka fito takara su goma su sha biyu su kaza kuma duk gaba ɗayan su suna zuwa wurin wannan bokan shi a lokaci zai ba su ico to kai ka zo tsakiyar dare dan a lokacin ya ba dan wacin jam'iyya kuma ya zo tsakar rana dan kada su hadu to kenan shi yanzu ko kun je ko buku je ba dole dai ɗaya zai ci to kin ga a cikin waɗannan dai wanda ya ci din ko ya je wurin bokan ko bai je wurin bokan ba dai shi zai ci ko ba haka yake ba yawwa to kenan kuma yanzu bokan ya sagale shi tunda shi ya mai shi zai dora mishi abubuwa shi zai dora mishi abubuwa Allah ta'ala ya sauke su kuma mutane da yake abin nan harawa ba ta kare su sai yaryadi gaskiya ba ta tafiyar da su sai ƙarya bokayen suka buta tasu yanzu da wata za ta zo ko wani zai zo ya ce don Allah ya taimaka mana da addu'a ki ce to kin ga yanzu nan muna da Ramadana shi yafi kowanne wata albarka ubangiji Allah madaukakin sarki yana sakowa zuwa saman duniya ya kulu ala mustaghfirin yalqa ghafiran wa mustamni'an khairan wa rizqan fayumnahu ina mai neman alheri ki tashi tsakiyar dare dab da sahur awa ɗaya kafin sahur din nan ki tashi ki yi sallah raka'a biyu ki karanta abin da ya sawwaka a Qur'ani ki daga hannu ki ce ya Allah wannan karin girma da za a yi mana ya Allah Allah ka sa mana ciki ki nuna kurakuranki ki nuna gajiyawarki gaban Allah madaukakin sarki ki roƙe shi alkhairanki alkhairansa haka annabi Zakariya yi yace inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su shayban wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya ki nuna gajiyawarki a gaban ubangiji ki daga hannu ki addu'a sai ki ga Allah ya bude miki amma sai ki ji tace wannan an saba amma da za a ce mishi to yanzu wannan sai an yi sallah raka'a biyu a daren 20 daidai ga watan Ramadan a Ka'aba bayan an yi dawafi sau biyu an yi dawafin Ka'aba sannan a yi rakawai guda biyu sannan a sake dawafi a daren 20 ga watan Ramadan bayan an kammala a karanta qul huwallahu qaba 1111 misali kun gane ko sai kiga yanzu yau muna 19 ga wata 13 biza ta yi wahala na zuwa umara amma sai kiga yanzu nan fasfo ɗinki ya fito na zuwa za a tafi saboda su tsabagen gaskiya ba ta kada su sai ƙarya shi ne harawa ba ta kada su sai yaryaɗi sai su fito daga damfara su hafka hannun 'yan damfara Allah ta'ala ya sauwaƙi Allah ya tsare Allah ta'ala ya ce zalikum wasaqukum bihi duk waɗannan wasiyici ne da ubangijinku ya muku wasiyici da shi la'allakum tazakkarun domin ku wa'azantu domin ku ɗauki darasi shi ya sa ake muku wannan wa'azin domin ku ɗauki darasi sai wasiya ta nawa ta goma alwasiyatul ashira kenan wasiya ta goma ubangiji Allah madaukakin sarki ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله تعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما وأن هذا كما للي ون مكنا صراطي وان دي تفركيناني مستقيما ميككيني كل را ميككيني ashe duk wanda ba shi ba karkatacce ne, kuna ji na duk wanda ba shi ba karkatacce ne. Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman kuma lalle wannan tafarki na miƙaƙƙe ne wanda yake miƙaƙƙe. Fattabi'uhu ku bi shi, in kuka bi shi miƙaƙƙe ne har gidan aljanna. Wala tattabi'u subula kada ku bi waɗansu hanyoyi. Fatafarraqa bikum sai waɗannan hanyoyin saraba ku an sabili ga barin tafarki na. Dan mutum ba zai yi yana gudu yana soso guyuwa ba, ba hada gudu da soso guyuwa, babu yadda zai kina kan tafarkin Allah kuma kina kan tafarkin wani, ba zai yi ba. Ko dai ki tafarkin wani ki bar tafarkin Allah, ya zama nan na wani ya raba ki da na Allah, ko kuma ya zama ki tabbata akan tafarkin Allah ki haƙura ki bar dukkan tafarkin wani, ya bari tunda ba shi ya halicce ki ba, yanzu ya je ya yi halittar sa, waɗanda ya halitta sai su bi tafarkin sa. Allah ta'ala ce wa anna hadha sirati mustaqiman kuma lalle wannan tafarki na wanda yake miƙaƙƙe. Fattabi'uhu ku bi shi, wala tattabi'u subula kada ku bi waɗansu hanyoyi na daban. Fatafarraqa bikum an sabili sai waɗannan hanyoyin sai raba ku daga bin tafarki na. Zalikum wannan bayanan da aka yi muku baki daya, wasakun bihi Ubangiji Allah madaukakin sarki yana muku wasici da shi ne, la'allakum tattaqun domin hakan ya sa ku yi tsoron Allah. Abdullahi dan Abbas yana da hanyoyin tafsiri, hanyoyin tafsiri mafi tsartar wannan hanyar ita ce hanyar Aliyu bin Abi Talha. Aliyu bin Abi Talha yake cewa daga Abdullahi dan Abbas a fassarar wannan ayar, wala tattabi'u subula kada ku bi waɗansu hanyoyi. Fatafarraqa bikum an sabili sai hanyoyin su raba ku daga bin tafarki na, da fadin Allah ta'ala wa an aqimud din kuma ku tsayar da wannan addini din, ku bi wannan addinin. Wala tatafarraqu fi kada ku raba, wa nahwihi da sauran ayoyi da ke cikin alqur'ani. Qal Abdullahi dan Abbas yace amara Allahul mu'minin Ubangiji Allah madaukakin sarki ya umarci mu'minai bil jama'a akan su hadu su hada kai. Wa nahahum an al ikhtilaf ya hana su da kada su raraba, kada su sabani wa tafrika su raraba su ma addinin ayaga. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ku yi riko da igiyar Allah baki dayan ku kada ku raraba. Kuna jina? Allah ta'ala ya ce innal ladhina faraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Innal ladhina faraqu dinahum, lalle duk waɗanda suka rabu da addinin su, shine ma'anar faraqu, suka rabu da addinin su, addinin suka ajiye shi wuri daban, suka dauko kuma wani abin da ba addini ba suka dauka a matsayin addini, kun ga sun rabu da addinin kenan. Ko kuma faraqu dinahum, suka yi ma addinin su ayaga, wannan ya ja nan, wannan ya ja nan, wannan ya ja nan, lasta minhum fi shay, baka cikin su kwata-kwata. Aka ce dawa Annabi sallallahu alaihi wasallama, munibina ilayhi wa taqwa la takunu min al-mushrikeen min allazeena farraqu dinahum, suka rarraba addinin su, suka yi ma addinin su ayaga, suka yayyaga shi, shine ma'anar ayaga. Kun gane ko? Shine ma'anar ayaga, suka yayyaga addini din. To kai ba ruwanka da su, ba abin da ya sha kanka da su. Allah ya tsare mu. Ina fata yanzu wannan ayar ma'anar ya fito fili. Kun yi shiru? Kamar kun yi shiru nake ji. Wa alaikum salam. Eh lura akwai waɗanda yake kwata-kwata su kungiyar su ba ta ma da alaka da addini kwata-kwata, kan wannan sai rabu da addinin sun kama wani abin da ba addini ba, shine ma'ana faraquhu, sun rabu da addinin. Akwai kuma wanda yake farraqu, sun yi ma addinin ayaga, sun daddatsa, saboda haka wani watakila a hanyar da yake akai, watakila abin da yake da shi na ragowa na addini da ke cikin cokali ba, sauran kuma fa duk ba addini bane. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙwararre ne, shine shugaban masu karantarwa. A hadisin Abdullahi dan Abbas da malamai suke magana akan hadisi din cewa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, inji Abdullahi dan Mas'ud ke ba dan Abbas ba, Abdullahi dan Mas'ud, ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi mana zane a ƙasa. Yana fassara musu wannan ayar kenan, yayi mana zane a ƙasa haka, kun gane ko? Sai yace wannan shine sabilillahi, tafarkin Allah. Kun ga bai karkace dama, bai karkace hagu ba. Sannan sai zai yi wasu zane-zanen a gefen shi, sai yace to waɗannan hanyoyin shedan ne, babu wata hanya ɗaya face akwai shedanu a kanta. Wannan hanyar ku miƙe ta, ita ce har aljanna. To wannan kuma za a yi ta tafiya ne. To ai an rabu da hanyar, ba wai ba a san ran da za a isa ba. Ayin jince ba a san ran da za a isa ba idan kan wannan hanya ake ne. Amma rabu da hanyar kwata-kwata an kama hanyar shedan. Kun gane wannan da kyau? Kuma zan ba ku wata ƙa'ida. Ku gina duk abin da za ku faɗa akan wannan ƙa'idar. Duk wata ƙungiya da ta rabu da addinin Musulunci wai ta fake da sunan shi. Kun gane ko? Za ku ga ita karan kanta ba ta ɗinke ba, ita ma ta rarrabu. Kun yi shiru? Duk waɗanda suka rabu da addini suka ƙirƙiro akan wani abu, suka ƙirƙiro wani abu suka raba kansu da shi da addini, to za ki ga a tafiyar nan ma sai sun rabu, ba za ki taɓa samun su kai tsaye ba. Kuma kowannen ku za ta bani misali. Abinda yasa nake cewa kowannen ku kada mu faɗa a ce ni na faɗa ne, a ce mun ce kaza, mun ce kaza, mun ce kaza. Kowace ta kallaci rayuwar musulmi a yau za ta tabbatar da haka. Wannan takardun da ke hannuna wannan takardar kun ganta? Kowa da kowa ya ganta? Nan ne sai ina ganin ta Abdulaziz ungon nan. Jika can ka tsaya. Kun ganta nan? Nan kuna kallo nan? Me ko ga rubuta? Me ko ga an zana? Akwai kwaya daya a tsakiya miƙaƙƙiya, ya karkace? Kuna kallon shi sosai? Me ya rubuta a can sama? Sabilullah. To wannan shine sabilullah din kenan, miƙaƙƙiya kun gan shi nan. Wannan na tsakiyar shine, shine wannan malamin yayi ya dai ja mana wannan abinda zanan dan ya kawo mana nesa kusa. Kun gan shi nan a tsakiya sabilullah. Wanda muka ci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja haka. To nan gefe kuma fa? Kun gan su ko? Sune subulu shaytan, hanyoyin shaytan. Kowanne ya ɗebo tarkatansa sai ya haɗa da addini, waɗansu sai ya musu maɗinɗinmu maɗinɗini. Kun gane wannan da kyau? To wannan yana nuna mana kenan ga yadda ƙungiyoyin suka rarrabu. Ga yadda ƙungiyoyin suka rarrabu. Sai ta biyu. Wannan kuma yadda kowace ƙungiyar ita kuma ta rabu. Me na faɗa muku ɗazu? Kun ga nan bishiya ce, kuna kallo na? Ga reshe nan daga ƙasa na fara, reshe dama reshe hagu, masa marasa nawa? Nan sama reshe dama reshe hagu huɗu, nan reshe dama reshe hagu shida. To wannan reshe na farko daga ƙasa su ne aljabariya, su ma suna da rassa. Akwai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 iya waɗanda za su iya shiga nan kenan, guda goma sha nawa? 12 a ƙarƙashin mai aljabariya. nan jefe al-haruriya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 su ma 12 ba wai suke nan ba manya-manyan a cikin kungiyar su aka fada kuna juna mun samu nawa kenan 2 sai na gaba al-qadariya ba al-qadiriya ba al-qadariyatu wanda suke inkarin qadar da yace bil qadar al-maqduri aikin fa innahu di'amatu al-dini to su kuma gasa na su ma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nan 11 akwai al-qasatiyya akwai ash-shaytaniyya akwai ash-shirkiyya akwai wacece akwai wacece nan kuma ar-rafida shi ar-rafida kenan su ma sun karkasu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 wannan ina faɗa muku ba wai su kenan ba a'a a kasan manya-manyan cikin su ma baya rasawa a ciki kuma wasu su karkasu kun ga akwai ash-shi'a akwai al-amriya akwai ash-shi'a akwai al-imamiyya ita al-imamiyya ita ce ta kasar Iran kun gane ko ita ce shi'a al-imamiyya al-sunna ash-shari'a wanda take tana da limamai 12 amma aka sabani wurin kididdiga limaman har yanzu nan akwai sabani wurin kididdiga limaman wa in kana an ce 12 to amma waye na farko waye na karshe wani yi haka yi haka yi haka ya ga bai samu ba kamar Khomeini kenan sai kirkiro wata imamatul faqih wilayatul faqih sai saka da kanshi a ciki wannan ita ce ta kasar Iran ta kasar Iran kuma ta sha bamban da ta kasar Yaman shi amma ta kasar Yaman az-zaidiyya ce kun yi shiru malama kika ce mi az-zaidiyya ce kuna jina ko to kowace kuma da inda ta sa gaba ita ta nan kasar zahiza kuke ji suna tsarkake Iran wane ne daular musulunci wanda yake akwai yahudawa yan asalin kasa yan kasa a kasar Iran fa ware kuwa kuma kin san babu yahudawa yan asalin Nigeria babu shi a indigenous Nigeria kuna jina da ke ko to wannan kowace ɗayan su akwai inda ta karkasu kowace ɗayan su akwai inda ta karkasu kun ga nan akwai shi'a akwai wacece akwai wace wannan ta Iran ce kai kuke jin duriyarta laladan ta samu mulkin kasa ne akwai ta inda na fada muku Yaman Zaidiya akwai waye akwai gurgurdan yadda ta samu kuɗi gurgurdan yadda za ta numfasa to haka zaki gansu al-murji'a da yace wala tukum murjiyan la'uban bi dinihi ala inna al-murji'u bi dinihi yamrahu su ma kin gansu na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sai al-jahmiyya wa qadarin kirul jahmiyyu ayban yaminahu wa qadarin kirul jahmiyyu ayban yaminahu wa kilta yaday bil fawdil tanfahu yawwa akwai jahmiya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kuna jina ko to haka fa suke to ita shi'a din imamiyya ita ce wata take so ta kammala kasar wanda yake addinin su na musulunci addinin musulunci daban addinin shi'a daban karku hada shi maku shede ne shika addinin su daban littafan su daban ba wa ganin sallolin su ne inda suke su jarafa daban na gansu a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa tsoro goshin su a kasa sai sun zo da wata kasa sun dora a kai sannan sai su salla a kai ni da nawa ne ba jiyo ba ai kasar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ake cewa kasa mai tsarki su hisa wani an faɗa muku kar ku ga wannan jita-jita ne ko abin nan kun gane wannan to haka za ka ga kowace kungiya tarkacenta daban shi kuma wannan hoton gogon naku ne na nan kasar da i maulidi maulidin sa gogon naku wallahi ta wallahi kibar hudin maulidin shi ne na ya cika shekara 60 aka nada aka dauka wannan Sunday Trust mujalla ce ta Sunday Trust da aka buga a ranar 16 ya fito ranar 16 ga watan da ya wuce wannan wata kenan watan July duk wanda yake da Sunday Trust ta ranar 16 ga watan July zai samu wannan a ciki kusan suna fito da mujallu kamar yanda aka fito da takalma da waye da waye da waye to haka nan kuma hoton shi ne nan na maulidin sa ne nan shi karan kanshi wallazi ta walla kibarhum din kuna jina amma أعيذكما بكلمات الله التامة
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك